Masu sauraron mu, assalamu alaikum, kuma barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfidar shirin daga gogon naku El Hikaya na yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Jonathan ya ayyana tsayawa takarar shugaban kasa karo na biyu, inda gwamnoni da sauran jami'an PDP irin su Walid Jibrin suka yi mubaya'a.
Shi Goodluck Jonathan mutane su yi na'am da ayyukan da ya yi wa Najeriya.
Ba mamaki wannan takara ta fuskanci shari'a ga masu ganin neman tazarci ne karo na uku. Masu neman gwamna ma inuwar PDP irin su Architect Aminu Yar'Adua Katsina na ganin jam'iyyar su za ta yi nasara.
Wani abu ne ba ka iya yin sai ka samu yadda mutane. Yanzu daga nan zuwa kwana biyar ba abinda za ni sai ba da haƙuri ga mutanen da ba su samu zuwa ba, saboda ba mu iya ɗauko su duk mu kawo su Abuja.
Ta tabbata dai kakakin majalisar wakilai Tambuwal da ke fuskantar hushin PDP don sauya sheka na neman tikitin shugaban ƙasa ne a APC. ‘Yan rajin ƙwato matan Chibok sun yi gangamin nuna juyayin kashe ɗalibai kusan 50 a Yobe, suna masu ɗaura baƙi da jan ƙyalle a dandalin Unity da ke Abuja. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafa yanzu bari mu garzaya zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda ya sake gayyato malama Hannatu Ibrahim.
To daga kamar mama tana zauta dan gi karin bayani ko?
Karin bayani ba gwamnati kadai ba, akwai kungiya mata mai zaman kanta wanda take kishin guduma wanda shi gwamna dan kombo yake yi ga raya kasan nan. Sunan kungiyan Tolba Neighbor to Neighbor, wato Alhaji Bala Tinka shi ya fito da wannan kungiyan domin inganta ci gaba da rayuwar mutane, domin ya mara ma gwamna baya aiki da yake yin na inganta bunkasar rayuwar mutane. Yana raba motoci a su karkara kananan hukumomi, yana raba kekunan dinki, yana raba babura, yana raba su abubuwan da zai gina rayuwar mutane. So ganin yadda gwamnati take yi, wasu kungiyoyi daban-daban suna fitowa suna yin wannan. Zan yi kira ga sauran kungiyoyi su yi koyi ga wannan dan talikin. Dalili wannan ya ce shi ya amfana a wajen samun kwangila a gwamnati, shi kuma cikin riba da ya samu ya kamata shi ma ya gina rayuwar wasu, saboda haka shi ma yana taimakawa. Saboda haka muna kira ga sauran waɗanda suka amfana da irin taimakon da gwamnati ta yi musu wajen kwangila, su ma su fito da nasu su gina wasu domin a inganta rayuwarsu, a ba su capital yadda za su amfana.
To yanzu kusan dai zan ce mun zo gaba na ƙarshe na wannan tattaunawa da muka yi, wanda muka samu wajen awa guda haka muna yi. So yanzu abin da yake zan ce shine shawari ne wanda yake ba zai wuce minti biyu ba akan irin abubuwan da muka tattauna, da yake kowanne zai ba da shawari ma al'umma da gwamnati ita kanta. Yawwa, domin saboda a magance irin matsalolin da matanmu suke fuskanta. Zan kuma fara ne da shi Al-Amin Muhammad.
To duk da ya kamata ka fara daga mata ne dan da su ake farawa. Gaskiya shawarar da zan ba mata anan shine, in za su tashi tsaye su tashi.
Oh,
zamani ne na in baka tashi kai ba wani ba zai tashi ya maka ba. Abin da nake nufi da wannan shine in har suna jira wai maza ne za su ba su dama, to maza fa ba su ba su dama ba. Dole sai sun tashi sun yi, saboda muna cikin wani irin yanayi ne na al'umma wadda namiji bai cika tausayin mace ba. Ina tunawa wata ran wasu abubuwa ne da yawa. Wata ran muna tafiya da wani abokin aiki na, sai wasu mata mota su ta fada rami, wasu ƴan mata sai ce bari ya tsaya mu taimake su. Nace a da Allah mu tafi, sai ce a mu tsaya mu taimake su. Nace kar su ce wai muna son su, sai ce a mu tsaya mu taimake su. Muka tsaya muka taimake su, muka fito da motan daga rami, ya ba su kidin kafin su ce nagode mun bar wurin. Saboda mani ina sauri in tafi kar su dauka ko akwai wani abu, ashe shi kuma dama abin da yake ransa kenan. Sai ya ce min yayansa ne ya ce masa duk inda ya ga mace ta shiga wani hali ya tsaya ya taimake ta, saboda yana da uwa, yana da yaya, yana da kanni, yana da mata, yana da ƴaƴa. Idan ka tsaya ka taimake su, to kai ma akwai wanda zai taimake naka. To kaga mutane kalilan ne suke da wannan tunanin. Har lokacin da na gamu da shi ni ban san haka ba, sai da na gamu da shi ya gaya mun wannan abu. Ko ba haka ba, saboda haka tunda ga mata da suka samu kansu, gaskiya ku tashi tsaye mata, ku hada kai, ku yi abunku. In ba haka ba, in kuna jira wai namiji ya kauce ce mace za ta zo ta yi gwamna ko shugaban kasa, maza ba za su bari ba.
To malama dokta, to wani shawari zaki bayar, kuma ku ma musamman yanda kuke ganin yanda al'amura suke gudana, don saboda ku ne akan zo ma a hautsani wajen gabatar da wasu koke-koke.
To kamar inda Abdul ya faɗa, mata mun gane yanzu, yanzu ya kamata mu fito, kar mu zauna mu jira a zo ba su ba mu gurin ba, sai mun fito, sai mun nuna niyya, sai mun nuna kwazo, sai mun nuna cewa mun canza kuma muna da niyya mu taimaka al'umma. Kafin nan fa za mu yi gaba. So ina kiran mata duk a sa'in da muka sami lokaci ko dama, mu fito mu ma mu kawo namu gudumawa, mu samu ci gaban wannan ƙasa. Sannan mutan gari jama'a kuma, dan Allah a taimaki mata, a ba su goyon baya in suka nuna interest suna so su fito, a supportin nasu kuma a taimaka musu inda su ma za su samu, su kawo nasu tsalo, a sami kwakwaran development a ko ina ne ma. Sannan kuma ina kiran kungiyoyi kar mu gaji, su rafa, su fida, su garden and council, duk mu haɗu kar mu gaji, su nowa duk mu zo mu haɗa hannunmu kar mu gaji gaya jama'a ko mutane abin da ya kamata mu gaya musu. Gaskiya a fito a gaya musu, a ita kuma sa encouraging mata. A dinga encouraging health wise ko ta ina, a dinga encouraging mata, a dinga faɗakar da mata, inda mata za su samu moriyar wannan demokradiyyar da muke ciki. Sannan kuma za mu ga suna nan suna walwala kamar inda commissioner ta faɗa da harkokin. Sannan in kuka ji ana bu haka, ku ɗauki maza-maza a garzaya inda ake yi, in register za a yi, in me za a yi, mata kar a bar mu a baya.
To hukumar wayar da kan jama'a da gangami, to kin dai ji yaya ke ce kunnan gwamnati? Yawwa, kuma kikan karɓo bayani daga wajen gwamnati ki ga wa al'umma, to su kuma ga al'umma abin da suke faɗa, wani shawari ne zaki ba?
To shawarin da zan ba gwamnati shine, na ɗaya abin da ake ce da shi a Turanci godfatherism,
ubangida
a kawar da shi, don wanda bai da shi kuma ya gan ya cancanta ba bashi ba, a gaskiya ya kan ma mutane zafi, kuma yakan sa mutane ba za su bi gwamnati yadda ya kamata ba. Za a ce wai ai gashi ne na cancanta abu kaza, amma ba bani ba, don ni talaka ne, don ni kuma ban da ubangida. Saboda haka sai ka gan zafin nan yana zuciya, shi wanda aka bashi ana kiyaye da shi, shi gwamnati ma ana kiyaye da shi, zama babu zaman lafiya. So ina kiran gwamnati a kawar da wannan godfatherism, a ba mutum da ya cancanta musamman mata. Na biye kuma, in an kama mutum yana ci ma mata tuwo a kwarya, a hukuntar da shi. Don gaskiya ina kira da babban murya kar gwamnati su bar mutane, a bi dokan kasa, a yi hukuntar da mutum bisa ga laifin da ya yi. Kuma yanzu tunda ana kan gyara a National Conference da ake yi su inda ba sa hukunci wanda bai da karfi ba a gyara shi tun da wuri a huguntar da mutane don zai rage wasu illolin da muke tafe da shi a kasar mu. A na sharan da zan ba mata ƴan wana shine haɗin kai. Ina so mu haɗa kai. In yau mun ce muna son shugaban kasa za mu samu. Mun gan a Liberia, na kalli film din yar Liberia sun bani labari, mun tattauna da na je Ghana, na duba dukomi, mata ne suka kawo sanadin kwanciyar hankali a Liberia, mata ne suka sa mace nan ta ci zabe a Liberia. So matan Nigeria za mu yi koyi kuma mu sa mata su ci gaba. Bambance-bambance na addini, na kabilanci, na menene ba zai kai mu ko'ina ba. Gaskiya muna son gyara, kuma mata su ji daɗin rayuwa, sai da mace ƴar uwarmu. Shine za mu zaba su yi mana shugabanci don mace in tana shugabanci ba za ta taba barin kasanta aje yaki ba ta san zafin aihuwa namiji kam yana da ego wato son a ci shi namiji ne ba zai so ya kaskantar da kanshi ba amma mace ba haka ba za ta ya bada hakuri don a yi zaman lafiya kada kashe mata ƴaƴa kada ta zama gwauruwa
lalle fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar
kasan bin na gaba bin Allah sannan kin na gaba kin Allah da sare kin da bai biya ya har abada ba ka irga hanje ba ka
to da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau da tawon da za su sake yi wa ‘yan arewa jawabai su ne ambasada Yusuf Mamman da ke garin Kaduna da Rawaran J. Abba daga Bauchi. Da farko dai ga ambasada Yusuf Mamman.
Jama'a assalamu alaikum mutanen arewacin Najeriya. Sunana ambasada Yusuf Mamman. Abin bakin ciki shi ne a yau arewacin Najeriya tana fama zamantakewa irin wanda aka saba da shi yadda mutane suke da zumunci da riƙon amana da zaman lafiya sai zaman to yau mun tashi an samu rabuwar kai daban-daban kuma yadda aka ce in bango ya tsage wannan kadan zai ke samun damar shiga wannan yanki namu mai albarka Allah albarkace mu da amfanin gona da ma'adinai da kuma mutane haziƙai wanda suke suna da matuƙar kishin wannan yanki kuma muna da tarihi da ya nuna cewa a kowane lokaci zamantakewarmu zamantakewa ne na zumunci da amana tsakanin ƙabilu daban-daban tsakanin harsuna daban-daban tsakanin kuma addinai na kirista da musulmi saboda haka abin bakin ciki ne kaga a yau an samu rarrabuwar kai a cikin musulmi an samu rarrabuwar kai tsakanin kiristoci kuma an samu rarrabuwar kai da kuma rashin jituwa tsakanin musulmi da kirista wannan abu yana fata ma duk wani wanda yake son arewa kuma yake kishin arewa saboda a yau mu da muke jagora ba a ƙasar Najeriya kawai ba a nahiyar Afirka da duniya ana ganin mu ana sha'awar mu ana girmama mu ana mutunta mu a yau sai muka zama gabanin kara zube ba shugabanci ba tarbiyya ba riƙon amana sai faɗa sai zubda jini to wannan abu muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen shi kuma ya haɗa kanmu da al'ummanmu da mutanenmu da ci gaban ba kawai Najeriya ba har nahiyar Afirka da baki ɗaya a yau faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin kirista da musulmi a Najeriya musamman arewacin Najeriya kai wannan abu ya kai har ga ƙasashe kamar Central Africa da sauran wasu ƙasashe na nahiyar Afirka to wannan abu ne da muke fata Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah kuma da kan mutanen mu da shugabannin mu a samu zaman lafiya wanda zai dawama a wannan yanki namu na arewacin Najeriya wassalam
Shi ma Raba Ranje Abba ya ce yankin arewacin Najeriya ya mallaki komi, zaman lafiya ne kawai ya rasa.
Assalamu alaikum ƴan uwa arewacin Najeriya. Mun sani a cikin maganar Allah babu inda aka ce ai fada don ai wani abu na ajini, musamman ajinan nan guda biyu suna koya mana zaman lafiya ne da kuma ƙaunar juna. Idan akwai zaman lafiya, akwai salama a cikin rayuwa. Abin da nake kira ga ƴan uwanmu, musamman ƴan arewacin Najeriya, hanyoyi da za mu bi don mu samu zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu kwanciyar hankali. Idan babu zaman lafiya, ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa. Idan babu zaman lafiya, addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba, dole ne sai ka kan sai da zaman lafiya. Menene nake nufi da wannan? Number one, dole ne malaman addini wanda Allah ya ba su ragamar shugabanci da ragamar jagoranci su riƙa yin wa'azi na gaskiya. Menene Allah ya ce? Menene Ubangiji ya faɗa? Menene aya ta ce? Menene nasu ya ce? Yaya kake zaman ka da ɗan uwanka? Yaya kake zaman ka da wanda ba addininku ba? Yaya kake zama da wanda addininku ɗaya? Ku duba abin da yake faruwa a Arewa. Ku duba yadda Arewa ta lalace. Mu duba yadda kamfanoni duka babu su a Arewa. Babu kamfanoni yin kamar su suga, su madara, su wasu abubuwa, hannun jari da sauransu duka ana diba ana kaiwa Kudu. Rashin tsoron Allah ne zai sa ka ga mutum yana kashe ɗan uwansa. Mutum Allah ya hana, Allah ya yi alƙawari da cewa dukkan wanda ya kashe rai guda ɗaya, Ubangiji Allah yake da shi, sakamakon shi shine gidan wuta. Wuta kuma mai ci ba iyaka, wanda ba wanda ya san ƙarshen rayuwarsa sai Allah da kansa. Jahannama tana jiran dukkan waɗanda suna kisa da makami. Wannan Allah ne da kansa ya faɗa, ba Pastor J Abba ne ya faɗa ba. Dole ne sai mun kasance da tsoron Allah, dole ne kuma sai mun kasance da yin biyayya da shugabanni, mu yi musu addu'a na alheri da cewa Ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki, ya taimake su cikin rangwamen jagoranci, ya taimake su cikin abubuwa da ake yi. Ku duba yadda Kudu yana ci gaba. A kudancin Najeriya komai ana yi, arzikin ya koma Kudu, mulki ɗin, jin daɗin, sarautar kwanciyar hankalin ya koma Kudu. Manyan mu na ƴan Arewa sun ɗebi dukiyar sun koma Kudu, sun zauna. Me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba? Muna zama ƴan Najeriya. Inda mutum yake ya kamata a ce ya gyara wajen da yake domin ci gaba. Ba wanda ba ya san ci gaban gidansa a duniyar nan. Kamfanoninmu sun mutu, manyan masana'antunmu sun mutu. Mu duba yadda Kudu take rayuwa, mu duba yadda ƙasashen waje suke rayuwa, mu duba yadda sassa daban-daban suke rayuwa a mabban da Arewa. Arewacin Najeriya nan fa muna da arziki, muna da wadata, amma rashin zaman lafiya da son kai da kwaɗayi da neman matsayi da neman mulki ya ɓata Arewa. Me yake kawo ka? Mu tuna fa za mu mutu mu gamu da Allah. Ran da Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama, kai mai aikata mugunta, kai mai zalunci, kai wanda kake kisa, kai wanda baka son zaman lafiya, me zaka ce a gaban Allah? Allah yana kyamar mai zubar da jini. Allah zai hukunta masu zubar da jini. Ubangiji Allah ya ba mu maganarsa don mu aiki tare da shi. Bai kamata muna fada ba, shi da yake ni Fulani ne, kuma hakina ne in san abin da ke tafiya a cikin kabilar mu na Fulani. Ko da yake ni Fulani Birni ko, to amma duk da haka abin da muke nufi shine zaman lafiya, musamman kamar jigon da Fulani waɗanda an san su da zama ɗaya waje ɗaya. Amma yanzu zamanin ne zuwa can, rashin zaman lafiya ya kawo matsala a cikin wayannan kabilu, musamman kamar jigon da Fulani makiyaya wanda an san su tare suna zaman lafiya cikin Arewa. Musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu ne yanzu, addini yana da ƙarfi. Mun sani tsakanin Kirista da Musulmi abokan juna ne. Dukkan mu kuma Allah ɗaya ne nake bautawa. Ni mai magana Pastor J Abba daga Bauchi, Ubangiji ya dishe mu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa, a kasance lafiya.